wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Ya mai sauraro, barka da zuwa shirin na yau, barka da kuma sake saduwa da kai. Shiri na yau na musamman ne, inda muke amsa tambayoyi mai sauraro da kuma ƙara bayyanai ga damuwoyi ko kuwa inda mai sauraro bai fahimta ba. Don haka mai sauraro, a ƙoƙarta a bi mu a hankali. Pastor Audu na shirye da guziri domin ka, Pastor Malum na shirye a fili domin sujada. Mai ba da amsoshi ga tambayoyi shine Pastor Ishaya Katsiya. Mai sauraro, ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakariya. Ina maka maraba da sake saduwa da kai.
Jama'a masu sauraro, muna sake godiya domin saduwa da ku cikin wannan fili na amsa tambayoyi. Muna kuma godiya ga Allah Maɗaukaki da yake bishe mu a kullum. Muna roƙo da kuma ƙarin neman sani a gare sa, bari ya bishe mu. Kamar kullum, ni ne naku Ishaya Amos Katiya. Za mu roƙi nufin Allah kafin mu ci gaba. Allah mai girma, muna godiya domin bishewa. Muna godiya domin lafiya, muna godiya kuma domin rai. A yanzu da muka zo fili na amsa tambayoyi da jama'ar kake aikawa, ka ba mu iko daga sama, yayin da dukkanmu mun ji mun kuma gane. Bar waɗannan zantatuka su ba mu ƴancin shiga mulkinka domin tambaya cikin Yesu mai cetonmu.
Amin. Muna da tambaya daga wani dan uwa dan GD a Wesson daga Donga a jihar Taraba. Yana neman fasaran Marko Sura 10 daga aya 2 zuwa 12. Bukatar sa kenan.
Malam Danji, ayoyin da kake neman fasara a kai cikin littafin Markus, waɗansu farisawa ne suka zo gun Isa Almasihu, suna gwada shi game da zancen kisan aure. Sun ce bisa ga maganar Musa, ya yarda musu su ba da takarda ta kisan aure. Da shike sun so su gwada shi, Yesu sai ya ba su amsa ya ce, saboda taurin kansu ne yasa Musa ya yarda a ba da takarda ta kisan aure, amma ba haka yake tun farko ba. Shirin Allah tun farko shine mutum za ya rabu da ubansa da uwarsa, ya manne ma matarsa, su biyu za su zama nama ɗaya muddin ransu. Babu maganar kisan aure. Ayan tana ƙarfafa zaman aure na dindindin, babu kadada, babu kuma kisan aure, sai dai rashin fahimta da kuma yadda Musa ya ba su izini sun gwada Isa Almasihu, Isa Almasihu kuma ya ba su hasken haka. Da fatan ni da kai mun gamsu.
Amin. Ayuba Bitrus daga Cooking Church Unguru a jihar Yobe ya ce, ta yaya za mu gane dariku na gaskiya?
Mun gode da wannan tambaya. Wannan babban damuwa ne, domin a kowanne wuri, kusan kowanne titi, a yau ana samun dariku na ƙara bullowa, kuma kowanne na kirarin ita ce ta gaskiya. Sannan malamin na neman sanin wacce ce ta gaskiya cikin tsari da dubban dariku da muke da su. Na farko dai, idan muna son mu san wacce ce ikkilisiya ko darika ta gaskiya, littafin Timoteus ta fari Sura 3 aya 5 ya gaya mana cewa ikkilisiyan nan ta kasance mai koyas da gaskiya da kuma aikata gaskiya. Cikin Ishaya kuma Sura 2 aya 8 yana gaya mana bari wannan ikkilisiya ko darika ta koyas da dukkan dokokin Allah, domin in ba haka ba, ayan ta ce babu wayewan gari a gare su. Na uku kuma yana cewa a cikin Timoteus sura 3 aya 16 za ta yadda da dukkan littafi mai tsarki domin ayan ta ce kowanne nasi hurarre ne daga wurin Allah. Sau da dama mukan ji wasu suna cewa wannan magana daga tsohon alkawari ne, yanzu muna sabo ne, amma a nan ayar Allah na cewa dukkan maganar Allah hurarriya ce gare shi da tsoho da sabon alkawari. Sannan ruya ta Yohana sura 12 kuma aya 7 ya ce ikkilisiyar Allah ta gaskiya za ta kasance ita ce ringin na farkon, domin a nan ayan ta ce sai dragon ya hasala da gaske da macen ya tafi kuma domin ya yaki da sauran zuriyarta. Ba sabuwa ba ce, tana bin gurbin ikkilisiya na farko. To wannan yana ɗaya daga cikin dalilai da hanyoyin sanin ikkilisiya na gaskiya. Har yanzu ruya ta Yohana sura 19 aya 10 bari wannan ikkilisiya ta kasance da ruhun anabci, ma'ana ta san yadda za ta fasara anabci ta wurin bishewar ruhu mai tsarki. So da dama muna samun kwesoyi cewa littafin ruya ta Yohana da littafin Daniel da sauran littattafai na anabci wai ba za a iya ganewa ba, amma kada mu manta ayar Allah tana gaya mana cewa Ubangiji bai boye mana komai ba, yakan kuma bayyana asirinsa ga bayansa annabawa, domin haka ikkilisiyar ta kasance da ruhun anabci. Kari kuma har yanzu shine ikkilisiyar nan za ta kasance da kamar juna ta kuma kasance da kamar Allah da ruhu mai sarki da Isa Almasihu kansa. Da fatan waɗannan ayoyi za su bishe mu.
Gigi Jatau daga St. Joseph Catholic Church Jada a jihar Adamawa na cewa bisa ga fitowa sura 31 aya 15 zuwa ƙarshe, mu da muke aiki ranar Asabat laifi muke yi kenan, tambayar su kenan.
Littafin mai sarki Yohana sura 13 aya 17 yana ce masu albarka ne mu idan mun san waɗannan al'amura muna kuma aika su. Da shike mun riga mun san cewa Asabat tana cikin doka, rashin kiyaye ta laifi ne. A cikin Ayyukan Manzanni kuma sura 17 aya 30 ayar Allah tana cewa kwanakin jahilci Allah yakan yi birim da su. Tunda yanzu mun samu fahimta ba jahilci muke ciki ba, ya kamata mu aika nufin Allah. Sannan Sama'ila ta fari sura 15 aya 24 annabi Saul ya sani ya yi zunubi, amma nasa hujjanta yana cewa ya ji tsoron mutane ne ya kuma biye ma muryarsa. Me ya sa ni da kai ba za mu bi muryar Allah ba? Allah ya bishe mu.
Adventist World Radio Muryar Bege Don Kowa. Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Mai sauraro, wannan lokaci ne da zamu saurari ƴar uwa Angela Akesan da waka a shirin na yau. Bayan wakar ta, Pastor Joshua Malum zai biyo baya da fili domin sujada. Mai sauraro, a kokarta a kasance tare da mu. Oh,
Barkanmu da wannan lokaci, kuna tare ne da Pastor Joshua Malum a wannan sa'ar ibada. Yau za mu yi magana ne game da karkashin doka ne ko alheri. Za mu yi karatu cikin Afisawa Sura 2, aya 8 da 9. Littafi mai tsarki tana cewa, "Gama bisa ga alheri an cece ku ta wurin bangaskiya. Wannan kuwa ba daga gare ku bane, kyauta ce ta Allah, ba daga ayyuka bane, kada kowanne mutum shi yi fahariya." Bari mu yi addu'a. Ubangiji Yesu, ka koya mana nufinka domin mu ci gaba muna girma cikin ruhaniya a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Alherin Allah, gama bisa ga alheri ne an cece mu ta wurin bangaskiya, wannan ba daga wurinmu ba ne. Shi ne karatun da mun yi. Alheri wata kyauta ce daga wurin Allah da mutum bai dace ya same shi ba. Ceto ta wurin alheri ita ce kyauta wanda baka waje baka samu ba sai aka yi maka. Wannan yana nuna madawamiyar kaunar Allah zuwa gare mu. Babu wata dalili na yi mana wannan kyauta sai kawai ta wurin kauna mara matuka. Ceto ba iyawarmu ba ne, amma kyauta ce daga wurin Allah. Ba domin kuma wata aikin da mun yi ba. Allah dai yana bayyana jin kansa ga mai zunubi ta wurin mika dansa Filo domin ya mutu sabili da mu. Alheri ta samu tushe daga sama ne, in ba domin kaunar Allah da babu bege ceto ga mutum. Ta wurin alheri fa aka cece mu, wannan ba iyawarmu ba ne, domin wannan kada kowa ya yi fahariya domin kai ba za ka iya ceton kanka ba. Ban gaskiya da kadai cikin Kristi za ya cece ka, amma ban gaskiyan fa, ban gaskiya daga cikin zuciya take, wannan kuma tana samun ingazuwa ta wurin Ruhu Mai Tsarki, kuma ba a karban ban gaskiya kamar kyauta daga wurin Allah ba, wannan ne yana zuwa ta wurin mika kai ga Allah, wannan sai ya zamana gaba da gaskiya. Ba shi yiwuwa Allah shi ba da gaskiya a madadinmu ba, har ya mika shi zuwa gare mu kamar kyauta ba, ban gaskiyanmu takan zo ne ta wurin jin maganar Allah, inji Romawa sura 10:17. Manzo Bulus yana bayanin cewa ban gaskiya gina ta ake yi a cikin zuciya har ta girma ta kuma yadu. Dole ne mu ba da godiya ga Allah kulla yomi sabili da ku yannuwa abinda ya kamata kenan da shike ban gaskiyarmu tana girma kwarai. Cikakkiyar ban gaskiya tana zuwa wurin ji ta wurin tunani da kuma dogarawa ga Allah. Ceto ta wurin ban gaskiya ba kokarin kanmu bane, ceto alheri ne ta wurin ban gaskiya kamar yanda Allah ya bayyana nufinsa. Mutum haifuwar mace yakan kasa, mutum haifuwar mace yakan mutu, waɗannan da sun ketare dokokin Allah na kauna ba su da wata yanci ko adalci na sayawa a gabansa, gama babu mai adalci ko daya. Allah kuma yana farin ciki da waɗanda suka ba da gaskiya da alkawalinsa. Kalman nan alheri an fara amfani da ita ne a zamanin Nuhu, lokacin da Ubangijin Allah ya ceci Nuhu. Nuhu fa ya samu tagumashi, ya samu alheri a gaban Allah domin ya yi biyayya da Allah. Yanzu da Yesu ya bi karansa domin fansar waɗanda suka karbe shi ta wurin ban gaskiya, ya kamata mu bar zaman ya musai, mu yi tafiya daidai, wannan ban gaskiyan za ya mayar da dukkan abu sabo. Domin alherin Allah waɗanda ma sukan nisa yana kawo su kurkusa, sukan zarce daga mutuwa zuwa rai madawami, daga rashin biyayya zuwa zaman yayan Allah. Yau mu yayan Allah ba domin adalcinmu ba ne, amma domin alherin Yesu Kristi shi ne ya jawo mu kusa da shi daga munguyar halayenmu zuwa ga kyakkyawar hali, daga sha'awar jikunanmu zuwa ga tarayyar Ruhu Mai Tsarki, daga yaya na jahannama zuwa yayan mulki. Ubangiji Yesu ya cece mu. Amma kuma tambayan shi ne, menene dangantakar doka da alheri? Dokoki goma na Allah bayani ne na halinsa da kuma yanayinsa na rashin sakewa, bayani ne na gwamnatinsa. Wannan yana nuni game da dangantakar mutum da Allah da kuma dangantakar mutum da mutum. Mun sani dai iyakar abinda shari'a ta fadi, tana fadi ga waɗanda ke karkashin shari'a, domin bakin kowa shi kwabu a komo da dukan duniya karkashin hukuncin Allah. Gama ta wurin ayyukan shari'a ba mai rai da za shi barata gabansa ba, gama ta wurin shari'a ake sanin zunubi. So alherin Allah bai ba mu dama mu karya dokar Allah ba. Alheri ba lasisi ne na karya dokokin Allah ba, amma mun sani mutum ba za shi barata bisa ga ayyukan shari'a ba sai ta wurin ban gaskiya cikin Yesu Kristi. Mu da kanmu muka ba da gaskiya ga Kristi Yesu domin mun barata ta wurin ban gaskiya cikin Kristi, ba bisa ga ayyukan shari'a ba, ba mai rai da za shi barata. Mai sauraro, me za mu ce fa? Za mu lizima cikin zunubi domin alheri shi ya waita? Manzo Bulus a cikin Romawa 6:9 ya ce da dai mu da muka mutu ga zunubi, kaka za mu kara rayuwa cikin zunubi? Kyakkyawan misali na alheri ta ce, babu, Ubangiji Yesu ya ce, ni ma ban kashe ki ba, ki tafi daga nan gaba, kada ki kara yin zunubi. Idan Allah ya yi maka gafara, bai kamata ka koma cikin zunubi ba. wato alherin Allah ya cece ka domin ka yi abin da ke mai kyau ne ba domin ka ci gaba cikin muguntarka ba. Dangantakar doka da alheri, idan ka karya doka, alherin Allah yana nan domin ya gafarce ka. Doka ta zama kaman madubi, alheri ya zama kaman ruwa, wanda idan ka dubi kanka a madubi, ka ga dattin da ke fuskarka sai ka koma wurin ruwa ka wanke. Idan ka wanke fuskarka, za ka sake dawowa wurin madubi. Madubin nan shine za ya nuna maka ga abin da ba shi da kyau a fuskarka, sai ka share shi. Doka ita ce madubi, alherin Yesu shine jinin Yesu da ya sarkake mu mun zama sasabtu. Ubangijin Allah shi ba mu ganewa, domin mu koma wurin Ubangiji mu kiyaye dokokinsa mu kuma karbi alherinsa ta wurin gafarar zunubanmu da yayi. Allah shi bishe mu, mun gode maka domin ka koya mana. Taimake mu mu yi nufinka da za mu gamshe ka cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amen.
Akwai wasu idan ka tambaye su me yasa baka yi kaza ba, zai ce ai na riga na tsufa, ai ni dai kan ba zan iya yin komai yanzu ba, na barwa ku yara. To, tsufa fa bai shafi yawan shekarunka ba, amma ya shafi yadda zuciyarka take ne. Za ka ga akwai wani shekarunsa 70 amma a cikin zuciyarsa shi matashi ne. Akwai wani kuma mai shekara 20 amma za ka ga cewa a cikin zuciyarsa ya riga ya tsufa ko, domin zuciyar ta riga ta mutu. Duk abin da kake so ka tabuka a rayuwarka baka riga ka makara ba. Idan kana tunanin cewa shekaru sun riga sun zo maka ba za ka iya yin komai ba, to wannan ba daidai ba ne. Domin masu iya magana sun ce duk lokacin da ka tashi daga barci a wannan lokacin ne gari ya waye maka. To yanzu idan idanunka sun budu ka samu ƙarin fahimta da kuma basira a yadda za ka tafiyar da rayuwarka, to garinka ya waye. Idan ko gari ya waye maka, lallai ka aikata abubuwan da suke na haske, abubuwa da suke na yini kan dare ta yi. Saboda haka wataƙila yau a cikin tunaninka ka riƙa cewa ayya, inda ni matashi ne da nayi kaza koko kaza, ashe ba masu iya magana sun ce gemu baya hana ilimi ba? Idan ka lura yau a wasu jami'oyi koko wasu makarantu za ka gani akwai mutane da suke da shekaru da yawa, shekaru 60 ko 70 ma, suna zuwa makaranta kamar makarantar firamare. To ashe irin waɗannan mutane sun gane cewa babu lokacin da yake a makare musu. Saboda haka kai ma idan da wani abin da ka kudurta a rayuwarka za ka ce ai ya kamata da nayi wannan abin tuntuni, to wannan lokacin da ka fahimci wannan bukata lokaci ne da ya kamata ka yunkura domin yin wannan. Akwai karin maganar da ta ce lokaci mafi cancanta a shuka itace shine shekaru 20 da suka wuce, amma lokaci mafi cancanta kuma da ya bi wannan shine yanzu. Saboda haka idan kana kuka da da ake shuka mangwaro, ake shuka lemo baka shuka ba, to yau idan gari ya waye ka je ka shuka. Idan kana kukan cewa baka yi wasu abubuwa ba har shekaru sun wuce maka, to gari ya waye maka. Idan Allah ya ba mu rai da lafiya, dama da zaka samu nan gaba, tashi kai wannan abun domin akwai dama a gare ka. Da wannan muka zo ga karshen shirinmu na yau. Ina fata mai sauraro an samu karfafawa an kuma samu ginuwa ta dalilin sauraronmu. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a tura mana zuwa ga email namu. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana zuwa ga shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Ina godiya zuwa gare ka da sake saduwa da mu a shirin na yau. Sai a kokarta a sake sauraronmu gobe. Ina godiya maka musamman na gayyatar abokai da ‘yan uwa da kake yi. Ubangiji ya cigaba yana maka albarka. a madadina da sauran abokan aiki na ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina so in tunatar da mai sauraro da cewa yayan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba.